أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبن دبا ذكاء كنسا من الفواكه لك أبو مرمري والخلال يقوم أبا لكي يقرر أبن تكي واتسنا أميني أشي أنفاني لكي يزمو sun bushe sai zamu ba za su ci ba amfani ake da su ba da kuma babun kura kasa abubuwan da suke ƴaƴa a cikin kasa kamar irin su rogo su dankali da makamantansu. Imam Malik yace tsarin da yake ba saɓani a cikinsa a wajenmu wanda na je wato can ma'amala zakatun minal fawakih wal qalbi da rake wanda ake sha shine qalbu abinda yake kamar rake wal buquli da mabunkura kasa alqala maliku imam malik yace as-sunnatu lati la tilafu fiha inna tsarin da ba sabani a kansa a wajenmu wajen malamanmu wanda yake na ji daga ma'abuta ilimi cewa zakka ba ta wajaba a cikin wani abu daga abubuwan marmari gaba daya. Dukkan abubuwan da yake na marmari ne wato ya hada kamar su mangwaro su wato su abin da ya kama da haka kamar su lemu leman zaki da makamantansu to duk ba zakka a ciki. Kamar rumman ko tursik ko ɓaure duk ba zakka a cikin wannan. Da abin da ya kama da wannan. Abin da ba da kama da wannan ba matuƙar da yana daga abubuwan marmari to ba zakka a cikinsa. Imam Malik yace haka nan ba zakka a cikin kara da ake sha kamar rake kenan karar zaki. Haka nan ba zakka a cikin dukkan magungura ƙasa gaba ɗaya. Haka nan ba a cewa a fidda zakka a kudinta idan an sai da ita. Min yawmi bai'iha sai ta idan kujjar shekara ta kewayo bisa kudin nata daga ran da aka siya. Ya zama mai ita ya karbi kudinta to sannan ne za a ce sai ya fidda zakka zai fidda zakka a sannan. Ya zama ko ya kai misali ya zama kudin nata ko sun kai misali. To wato a tsarin masabar Malikawa haka yake cewa duk abin da yake dai noma ne. Duk abin da ake nomawa to in banda guda 20 din nan da aka fitar a masaba ba wani abu wanda zakka ke cikinsa. An sani tsakanin malamai akwai saɓani da yawa a wajen masaba kamar wajen Hanafiyawa sun san dafa akan cewa duk wani abu da ake nomawa ma ana fitar masa da zakka. To a yanzu da Allah ya kawo mu wani zamani ya zama ake samun wasu masu noman wasu dangogin wasu abubuwa irin wannan wanda suke samun kuɗi da yawa a ciki. Misali sai a samu mai noman rake yana noma rake a ce a shekara yana noma fiye da na miliyan 50 shi kaɗai yana da katuwar gona ma kekiya yana noma fiye da na miliyan 50. To kamar a nan in an zo ga Malikawa ya za a yi kenan sai a samu mai noma shinkafa yana nomawa ta kai misali yanda aka faɗa zai noma kamar buhu 10 amma dai da Allah buhu 10 nan ma bai huce bukatarsa ba shi da iyalinsa ƙarshenta ma sai ya siyo wata a waje kafin ta ishe shi a gida. To ya kenan za a yi a irin nan sai a ce shi wannan mai noma buhu 10 nan ya fidda zakka tunda an ce ya kai misali ga shi ko an faɗa cewa shinkafa tana cikin abin da ake fitarwa da zakka. Shi kuma wannan mai raken nan na miliyoyi ba sai ya fitar da zakka ba to shi ne wasu malaman suke ganin kamar a nan in aka tsaya aka dubi bukatar su waɗanda za a ba zakkar da sauransu ai sai ya zamo kenan a koma ga masabar Abu Hanifa a irin nan. A irin wannan bangaren kenan ne mafita sai a ce to a koma ga masabar Abu Hanifa tunda sun ce daman a cikin raken nan akwai zakka. a cikin zakat nan akwai zakatun da daga zarar ma an girbe shi ya zama akwai zakka a cikin sa. To wasu malaman da yawa suke ganin kamar haka ita ce mafita dangane da duban cewa ana samun musulmi a yanzu wasu da yawa wanda suke cikin matuƙar bukata, wanda suke cikin matuƙar bukata, idan aka ce masu irin wannan noman na miliyoyi sun sha ba za a ba wani abu da yawa jaba a kansu, to ai kamar ba a yi wasu musulmin nan wanda suke cikin bukata a adalci ba. Da kalla Allah zamanin Imamu Malik radiyallahu ta'ala anhu musamman a Madina ba masu irin wannan noma, ba masu irin wannan noman na miliyoyi, shi ya sa har ya ka fahimtar sako ta duk wani tsare-tsare na masaba da a gano cewa lallai zakka za ta wajaba a kansu ba. Amma yanzu da Allah ya kawo mu zamani ya sauya, sai ya zamo kenan daman an faɗa ta tagayyarul ahkam da tagayyarul zamani. Wani lokacin yakan zamo hukunci ya sauya da sauyawar zamani. Akwai inda sauyawar zamani dole zai kawo wani dalili da zai sa a ce hukunci ya fara. Irin da aka cewa Abdullahi ɗan Fodo yake faɗa, ɗan ƙila tudasu lil aqwami aqalliyatun bi qadari ma ahadathu huzza ka mizana, kan ƙila tudasu lil aqwami aqalliyatun bi qadari ma ahadathu huzza ka mizana. To wannan da yake nan waje ne daidai yake, akwai magana doguwa, akwai maganganu dogwaye a kai wanda za su koma dangane da duba da hadisai da kuma usulu usulun fiqhi da yadda kuma duk sauran malaman suka tafi a kai da hujjar kowa. To da kuma yadda abin yake a yanzu, yadda abin yake a yanzu, to abin da ya zo game da zakkar bawa da dawakai da zuma, cewa wa'annan akwai zakka a cikin su ko ba zakka? Cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kala ya ce zakka ba ta wajaba a kan musulmi a game da bawansa ko dukinsa. Musulmi zakka ba ta wajaba ba a kansa a kan bayi a cikin bayinsa, duk irin yawan bayin da zai tara ba za a ce fita musu da zakka ba. Haka nan kuma duk irin dawakan da zai tara ba za a ce ya fita musu da zakka ba. Wannan nassi ne ba wai ijtihadi ba ne, nassi ne na manzo sallallahu alaihi wasallam. Abinda yake ya zo nassi kuwa ya kore duk wani kiyasi, ya kore duk wani ijtihadi. To ya kafa Sulaiman bin Yasar ya ce mutanen Sham sun ce da abubuwa da sallar jarrahi wadda kikina sadakata, muna so ka karbi zakka daga cikin dawakanmu da kuma bayinmu. Sai abubuwa da ya ce yadda ya karba, sannan ya rubuta zuwa Sayyidina Umar sanda, sannan shi ne halifa, shi Abu Ubaida gwamna ne na Sham a sannan. Sai rubuta Umar ibn al-Haddad, Sayyidina Umar ya ce a kanka ce za ka karba. Wato wanda a sannan Sham din ta kunshi kusan kasashe hudu na yanzu, ta hada da kasar da ake kira Siriya a yanzu, da kasar da ake kira Jordan a yanzu, da kasar da ake kira Filistinu, da kasar Lubna duk suna cikin Sham a sannan. An ce Sham ya kunshi wa'annan kasashen da kasar da Isra'iliyawa suka mamaye, duk yana tana cikin Sham, abinda ake kira Sham a sannan. To sannan shi Abu Ubaida shi ne gwamna, shi yake kula duk da wa'annan kasashen. To shi ne musulmin kasashen suke ce su suna so ya zamo yana karɓar zakka a cikin dawakansu da bayansu. Kaji musulmi na da wanda suke musulmi na hakika, tunani suke ma kar su mallaki dukiya da yake akwai zakka a ciki ya zamo ba su fitar ba, su koma wajen Allah ba suna tsarkaka ba. Tunda an ce karɓar zakkan nan daga bawa tsarkake shi ne, uzmina walihim sadakata tuzakkiruhum wa tuzakkihim biha, a ce karɓar zakkan daga bawa tsarkake shi ne. To su suna tunani kai ya zamo su koma wajen Allah ba tsarkaka ba, ine har suke nema a karɓa ɗin daga gare su. Ana ce musu a'a, suna cewa a'a, su dai sun fi son a karɓa. Sun makallabu a yaran, sannan suka sake magana dai da Abu Ubaida cewa suna san dai a ce ya karbi zakkan nan daga cikin wa'annan daga dawakansu da bayansu. Sai sake rubuta Sayyidina Umar, mutanen nan faga yadda nake cike da su. Sai Sayyidina Umar ya rubuta masa, tunda sun ce su suna san sai an karba din, to ka karba amma ka mayar ga almajiransu, ka karba daga masu shidin ka mayar ga almajiransu, ka azurta bayansu daga zakkar da ka karba ta su. Imam Malik yace mana faɗin Sayyidina Umar Allah ya ji kansa da yake rurha alaihim yana nufin kamar da ita ga almajiransu, kamar da ita ga almajiransu. Wallahi abin hadisi ya karbo daga Imam Malik, ya karbo daga Abdullahi bin Abi Bakar bin Amr bin Hazm, ya ce wata wasiƙa ta zo daga Umar bin Abdul Aziz zuwa mahaifina Alhali yana mina wala min alhayd sadaqatan, cewa kada ya karbi zakka daga zuma ko daga dawakai, cewa kai ya karbi zakka daga dukiya dawakai ko daga zuma. Amma wallahi ta min hadisi ya karbi daga Imam Malik, ya karbi daga Abdullahi bin Dinar, cewa Abdullahi bin Dinar ya ce na tambayi Sayyid ibn al-Musayyib daga sadaka a cikin wato alfadarai, alfadarai ko ɗan bahar, ɗan bahar ana ta musu da zakka. Sai ya ce yo dawakai ma gaba ɗaya ana fitar musu da zakka, ana fitar musu da zakka ballanta na alfadarai ko ɗan bahar a ce sai an fitar musu da zakka. Tsarin yadda ake karɓar jizya daga waɗanda suke Yahudu ko Nasara su ne ahlul kitabi, ko kuma yadda ake karɓar jizya daga maguzawa shi ne a karɓi jizya daga Yahudu ko Nasara na tsine na Qur'ani hatta yu'dul jizyata, bayan an ce katirin lazina binan lazina utul kitaba katirin lazina la yu'minu billahi la ilaha illa huwa wa la ya'lamu ma qala Allahu wa rasuluhu wa la yu'minuna dinal haqqi binan lazina utul kitaba hatta yu'dul jizyata an yadi, sai yasa sunan tsine na Qur'ani shi ko na maguzawa wato sunna ce ta manzo sallallahu alaihi wa sallama, sunna ce ta manzo sallallahu alaihi wa sallama ta zo da cewa a karbi jizya ma daga maguzawa. To wallahi an hadisi ya karba daga Imam Malik, ya karba daga Ibn Shahab az-Zuhri, Ibn Shahab az-Zuhri yake na samu labari cewa manzala sallallahu alaihi wa sallama ya karbi jizya daga maguzawan baharai, kasar baharai ne a sannan wato wajen akwai maguzawa baharai ne yake a gefen ruwa suke, to a sannan waɗansu daga mutanen Farisa sun kawo musu addinin majusawa, sai yasa ko da yake larabawa ne amma a cikinsu akwai wanda suke riko da maguzancin asalin addinin majusu daga Farisa ne, daga Farisa ne ya zo. Cewa Sayyidina Umar Allah ya ƙara da gare shi ya karɓe ta daga maguzawan Farisa. Cewa Sayyidina Usman ɗan Affan ya karɓi jizya daga Barbar mutanen yamma. Wallahi min hadisi ya karɓo daga Imam Malik, ya karɓo daga Ja'far as-Sadiq malamin nan babba ikan annabi sallallahu alaihi wa sallama, wato Ja'far dan Muhammad al-Bakir dan Ali Zain al-Abidin dan Husainu dan Sayyidina Ali dan Abi Talib. To ya karɓo daga bayan sa shine Muhammad al-Bakir cewa Umar ibn al-Hattabi, wato wannan hadisin hadisi ne munkadi saboda shi Muhammad al-Bakir Allah ya kare da gare shi bai gami da Umar ba, bai gami da Sayyidina Umar ba, bai gami da Sayyidina Abdurrahman ibn Auf ba, sai dai yanda Ibn Abdulbari yake faɗa wannan hadisin ko da yake anan yanda buwa ta ta kawo shi munkadi ne amma ya zo ta fusa ku da yawa wanda sun kai a ce kyawawa ne. To anna Umar ibn al-Haddad, cewa Umar ibn al-Haddad zakara al-majusa ya ambaji maguzawa, faqala yace ma adari kaifa asnau fi amri, ban sanya zan yi ba game da lamarin su, su a iya karbar jizya daga gare su ko ba a iya karba ba tunda dai Qur'ani ya faɗa ahlul kitabi ne bai faɗi maguzawa ba game da karbar jizya sai Abdurrahman ibn Auf yace da shi na tabbatar naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kulli da su tsarin da kuka bi a game da ahlul kitabi tsarin da kuka bi game da Yahudu ko Nasara to su ma maguzawa ku bi wannan tsarin da su wato ku karbi jizya kenan daga gare su in ba su yarda su musulunta ba to karbi jizya daga gare su Ubaidullah ce min hadisi ya karbo daga Imam Malik ya karbo daga Nafi'u ya karbo daga Aslam Marran Umar ibn al-Hattabi cewa sai Umar ibn al-Hattabi ya saba jizya bisa ma'abuta zinare da niyarai hudu ma'abuta da fakuwa dirhami 40 arzaqul muslimina tare da wannan kuma da kudin gaisuwa ga musulmi lalle bayan jizyar nan kuma su ringa kawo gaisuwa shine arzaqul muslimina da cewa duk musulmin da yaje kasar su a wanda yake bai da gida bai da wani a wajen to wajibi ne su sauke shi har kwana uku in ya zauna fiye da kwana uku to wannan ba wajibi bane su ci gaba da saukar sa ba wajibi bane su ci gaba da saukar sa in ya zauna har kwana uku to wannan kamar a masalan malikawa daga baya suka yi hukunci da cewa wannan ya tsaraya da arzaku musulmi na tun gari ya fi musulmi da zulmi saboda zalunci saboda ana samun musulmi da suke zuwa su zalunce su ko haka kawai don an ce dole ne su sarki musulmi sai musulmi kawai ya je wajen ba don bukata ba wanda wannan an tsara ne idan bukata ta kan musulmi ya je amma ba wai an tsara ba ne don a zalunce wannan wanda ba musulmi ba ba an tsara haka ba ne shi ne kariya fi filmin charles yadda mai motar yake ya kawo sakada ta bil islami da wato da jizya alwiya da sulhiyya duk suna tsaraya idan su wanda aka dora wa jizyar suka musulunta kariya fi filmin charles wa arzakin musulmina to Ubaidullah ce amin hadisi ya karbo daga Imam Malik ya karbo daga Zaid ibn Aslama ya karbo daga mahaifinsa wanda shi Aslamu dinnan wato bawan Sayyidina Umar ne ya yanta shi ya ce da Sayyidina Umar to illatul zahari na katan amiya a cikin dabbobin zakka da aka karbo na zakka wanda aka ajiye don a ringa hawan su akwai wata taguwa wanda yake makauni ya ce ba za ta iya ba ta gani ba za a iya tafiya da ita ba yanke fi ure biya sisi na umar ce ka ba da ita zuwa mutanen gidan da za su amfani da ita Aslam ya ce sai na ce da Sayyidina Umar waje am yau tana makauniya za su amfana da ita ne za su amfana da shi daga gare ta tana makauniya sai Sayyidina Umar ya ce za su sa mata akala tare da sauran raƙumansu in an sa mata akala sauran raƙuman da suke gani ai za su ja ta inda yake za a iya wucewa ne ba za su ja ta inda yake mahalaka ba sai ko raƙumi duk inda aka ja akalarsa ainihin yake da mai gani da makaho raƙumi inda aka ja akalarsa nan yake shi yasa idan wannan makauniyar aka yi mata akala aka sa jikin masu gani suna janta inda ake bi ainihin zafi shi yasa sai a iya dora mata kaya ta kai to yace to naji wannan to kuma ya za ta ringa kiwo tunda ba gani take ba su masu gani suna ganin wajen da za su ke suna ganin bishiyoyi suna ganin ciyayi suna ganin komi sun san ina za su ke kala sai sai na umar yace aminna an sadaqati wannan taguwar makauniyar tana cikin dabbobin da aka karbo a matsayin jizya ko daga cikin dabbobin da aka karbo a zakka sai na ce da Saiduna Umar in ji Abdullah, a'a daga dabbobin da aka karbo ne a matsayin jizya. Sai Saiduna Umar ya ce kai dai kake kawai so kuke kuce, shi ya sa duk kake ta wannan a ce kaza ka ce ai kaza. To na ce na faɗa ba ta zakka ba ce. Ai, akwai alamar jizya a jikinta. Saiduna Umar ya umarni da wannan taguwa makauniya aka soke ta. Yana da wasu manyan akusa guda tara. Ba a kawo masa wani abun marmari ko wani abu bako wanda yake mai ƙayatarwa. Sai ya sa daga wannan abubuwan marmarin ko abin nan bako da aka kawo a waɗannan akusan ya aika da yake zuwa matan Annabi sallallahu alaihi wasallama. Tunda a cikin matan na Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda daman su ne guda tara wanda manzo Allah ya mutu ya bari, to sai Rasulullahi an tsaye ne suwatin ilayhinna tuzal makrumat wa tunsabu, to a cikin su akwai yarsa Hafsatu. Yace wanda ake aikawa zuwa Hafsatu ibnati ni yarsa sai ya zamo a ƙarshe, sai an gama aikawa da sauran takwas ɗin sannan ita nata ne na ƙarshe. Saboda duban ƙarsa ka a ce yana fifita ta don cewa ƙarsa ce, sai ya fara aikawa da sauran. Idan an samu raki sai ya zama a nata ne, nata ne bai kai ba amma na sauran ya kai. Yace ya sanya a wannan manyan akusan daga naman wannan taguwa ya aika da shi zuwa matar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Inda ya umarni da abin da ya saura daga naman wannan taguwar aka dafa, ya gayyaci muhajirai da mutan Madina su zo su ci. Imam Malik ya ce na'amu min ahli jizya, ba ni ganin cewa a karɓi dabbobi daga waɗanda suke biyan jizya sai fa lissafawa za a cikin jizyar su, ba a ce kawai za a karɓa daga gare su a ce a ce sun ba da zakka ko abin da ya kama da haka ba, ai ba da zakka a kansu, su ba sa biyan zakka, ba zakka a kansu. Ubaydullah Shamin hadisi ya karɓa daga Imam Malik, labari ya isa wa Imam Malik cewa Saiduna Umar ɗan Abdulaziz ya rubuta zuwa ma'aikatansa su rage jizya daga tsariyar da jizya daga dukkan wanda ya musulunta daga ma'abuta jizya, ya dasa musulunta da zarar wanda yake biyan jizya saboda zaɗin shi ba musulmi ba ne ya musulunta, to ba maganar ya jizya shi ne na masu fitowu wa sadaqata bil islami. Jizya anwiya da sulhiya duk suna tsaraya da sababin musulunci. Imam Malik ya ce tsari ya gabata ga malamanmu cewa ba a saba jizya a kan matan ahalul kitabi, mace ba ta barin ba ta biyan jizya. Haka nan yara wanda ba su balaga ba cewa ita jizya ba a taɓata sai ko daga mazaje wanda yake sun balaga. Namijin da yake ya balaga shi ne zai biya jizya, namijin da bai balaga ba ba jizya a kansa, haka nan ko mata gaba ɗaya ba jizya a kansu. ولا ذروعهم ولا معاشهم فرقتهم وكابات عجبا بسماء أبو تازم ما قودا ما قزاواني آكي الدا سبيا جزية تباع شواس بعد ذكاء قمد دبي ننسو قو إن بنسو شين القرون قو كما ثورا نوما دفكي قو كما جبو بنسو تباع شواس بعد ذكاء. Domin ita zakka an ajiye ta ne bisa musulmi don a tsarkake su, shi ko kafiri ai yana da daudar da ba zai karɓi a tsarkake shi ba don a mayar da almajiransu. an aje jizya ne bisa ahlul kitabi dan a nuna musu kaskanci tunda sun ki musulunta. Su matuƙar sun zauna a garinsu wanda suka yi sulhu a kan cewa za su zauna a nan, ba wani abu da za a nemi su bayar sai jizya. Ga a komai ko daga dukiyarsu ba abin da za a ce su bayar. Inda za a ce sai sun ba da wani abu, sai ya zama suna kasuwanci a ƙasashen musulmi, suna kaiwa su komo a ƙasar musulmi. Tursan nan ne za a ce a karɓi ushiri daga gare su, a ce abinda suke kewayarwa na daga kasuwanci. Wannan kuwa saboda su ahlu zimmati, an tsare musu da jizya ne, an yi sulhu da su ne, wato an tsora musu jizya ne, an yi sulhu da su ne bisa cewa za su biya jizya, bisa cewa a kyale su su ci gaba da zama a ƙasashensu, a kare su ma daga makiyansu idan da wani zai kawo wa ahlu zimmati din nan hari, da ya zama wajibi akan musulmi su tashi su kare ahlu zimmati din nan. Wanda ya fita daga cikinsu daga ƙasashensu zuwa waninta yana kasuwanci a ciki, to za a ce dole ya ba da ushiri. Man tajara minhum min ahli Misr ila Sham, wanda ya kasuwanci daga cikinsu, ko man yatajara sa a wannan nasa, wanda yake kasuwanci daga cikinsu daga mutanen Misr zuwa Sham, ko daga mutanen Sham zuwa Iraq, ko daga mutanen Iraq zuwa Madina, ko zuwa Yaman, ma a shaba haza min albilad, ko abin da yake bada wannan daga kasashe, to za a ce ya bada ushiri. In a iyaka kasarsa yake kasuwanci, wannan ba za a ce ya bada komai ba, kamar mutumin Misra kuma wanda yake zimmi yana kasuwanci, amma kasuwancin nasa bai huce Misra ba, duk abin da yake saye da sayarwa da yake a Misra zai, wannan ba za a ce ya bada ushiri ba. Amma in zai ɗauka ayar daga Misra ya tafi Sham, to shi ne za a ce sai ya bada ushiri. Ba zakka bisa wanda suke ahlul kitabi ko maguzawa a cikin wani abu daga dukiyarsu, ko a dabbobinsu, ko ‘ya’yan itatuwansu, ko noma-nomansu, haka tsari ya gabata, haka tsarin malamin musulmi ya gabata. Ana kyale su su zauna bisa addininsu, suna kasancewa bisa abin da suka kasance a kansa, wato addinin da suke da shi za a yarda su, ba su zama da wani sabo ba. Addinin da aka ba su jizyar, wato aka ba su alkawarin alhali, suna kansa. To wai ni tarafu fil amil wahidi, da a ce za su kai su kawo a ƙasashen musulmi mai mece a shekara ɗaya, to za a karɓo shiri daga gare su duk sanda suka jizuwan da za su, jizuwan da za su sai sun ba da ushiri, domin kai wannan da komowa bai cikin abin da aka yi zuru da su a kan haka, ko daga abin da aka sharɗanta musu. Wannan ne na riski malamai a kansa a garin nan namu Madina, malaman Madina da akan yadda na faɗa ɗin nan suke. Ushirin da ake karɓa daga ahlul zimma, ya karɓo daga mahaifinsa Abdullahi ibn Umar, cewa to wannan yana cikin asfaqul asani ibn shahadin an salini an abini an umara, an ce wasu suka ce shi ne asfaqul isnadin ila sayyidina umara, wato walil faruqi ibn shahadin an salini an abini an hura'au, an adibi an hura'au, inda ne misrahu rawi ya kawo cewa Umar ibn al-Haddadi ya kasance yana karɓar nufin ushiri daga nifɗawa, wasu larabawa ne wanda su kama ba larabawan ba, suna zaune a gefen Sham ne da gefen Iraq. Galibi manoma ne kuma ƴan kasuwa ne, manoma ne kwarai kuma ƴan kasuwa ne kwarai, to sukan kai da komowa a kasashen da suke daura da su. To idan Nibdawan nan suka ɗau alkama ko mai na siyarwa suka kai Madina, to Sayyidina Umar sai ya ce su ba da rabin ushiri a maimakon ushirin da aka ce a baya, sai ya karbi rabin haka. Wato a maimakon a karbi kashi 10 cikin 100, sai ya ce su ba da kashi 5 cikin 100. Manufarsa da wannan shi ne kawo kaya na wanda ake bukata yau da kullum ya yawaita zuwa Madina, ya zama Madina ta wadatu da irin waɗannan kaya. Amma yana karɓar ushiri daga abubuwan da suke masu yaɗo, tunda wannan ba abin da ake bukata yau da kullum ba ne, a bukata ce galibi ta masu hali. Wadda ta min hadisi ya kama daga Imam Malik, ya kama daga Ibn Shahab, ya kama daga Sa'ib ibn Yazid, cewa ya ce na kasance yaro ina aiki tare da Abdullahi ibn Urwa ibn Mas'ud a kan kasuwar Madina, wato ku ne masu kula da kasuwar Madina. Shi Abdullahi ibn Urwa ibn Mas'ud wato dan uwan Abdullahi ibn Mas'ud, shi Abdullahi ibn Mas'ud yana da dan uwa shi ne Utbatu. Ga Utbatu din nan da ya haifi da sai ya sa wa dan sunan dan uwansa shi ne Abdullahi. Muna aikin kula da kasuwar Madina a zamanin Umar ibn al-Khattab. Mun kasance muna karɓar ushiri daga Nimda wannan masu kawo kayan siyarwa. Wallahi ta amin hadisi ya karɓar daga Imam Malik, cewa ya tambayi Ibn Shahab az-Zuhri akan wani dalili ne Sayyidina Umar yake karɓar ushiri daga Nimda wa. Sai Ibn Shahab ya ce damin wannan shi ne tsarin da mutanen Makka ko Madina suke mu'amala da Nibda wannan a zamanin jahiliya, cewa da abinda suka kawo na siyarwa to za su biya ushiri. Sai Sayyidina Umar ya lizunta musu haka, cewa yanzu ma za su ci gaba da biyan wannan ushirin. A ba riba ba, uwar kudin, a uwar kudin mutum ya kawo kayan 1000 sai ya ba da 100 nan take, kuma da abinda zai ci riba a kai wannan ba wani ruwansa. Siyan abinda aka bayar zakka, mutum ya ba da abu zakka kuma ya dawo ya siya ko komawa a cikin zakka. Wallahi amin hadisi ya karbo daga Imam Malik, ya karbo daga Zaid ibn Aslama, ya karbo daga mahaifinsa, cewa ya ce ga Umar ibn al-Haddad yana cewa na ba wani mutum doki zaɓaɓɓe don ya hau ya je yaƙi don taimakawa addinin Allah. Mutumin da na bashi dokin nan ya ringa hawa sai ya zamo ya tozarta dokin, dokin ya lalace. Hussein na marece sai ne nufin sai wannan dokin daga gare shi, na zaci cewa zai sai da shi da arha, tunda da alama shi ba mai son dokin ba ne, ba mai kula da dawakan ba ne, shi ya sa har yi bar dokin ya lalace. Sai na tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga wannan ina da damar siye shi, sai manzo Allah ya ce kada ka yadda ka ce za ka siya, kar ka siye shi ko da zai yi biyar ma shi da dirhami ɗaya duk a rahar da ya yi kai ka siya. Domin wanda ya ba da abu sadaka ya dawo ya koma a cikin abin da ya ba sadakar, kamar kare ne da ya koma a amansa ya amai ya dawo ya lashe. Abdullahi ya min hadisi yadda ga ibiya karbo daga Imam Malik ya karbo daga Nafi'u ya karbo daga Abdullahi bin Umara cewa Malik bin Haddari ya doro wani akan doki ya bashi doki ya ringa hawa saboda ya je yaki dan taimakawa addinin Allah sai nufin Sayyidina Umar ya nufin ya sai wannan dokin daga hannun mutumin da ya bashi sai ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga hukuncin siyansa sai manzon Allah ya ce kake da kace zaka siye shi kada ka koma a cikin abinda ka bayar sadaka ya yake an tambayi Imam Malik daga mutumin da ya ba da zakka ya fadi da zakka ko ya ba da sadaka to babu ya samu wannan abin da ya bayar zakkar ko abin da ya bayar sadaka a hannun wani daban ba a hannun wanda shi ya baiwa zakkar ko ya baiwa sadakar ba ya same shi ko yana nufin ya sai da shi da wannan abin a ya tariha daidai ne shi dinnan ya siya sai Imam Malik ya ce ai a wannan halin ma dai ya kyale kada ya siya din ya fi soyuwa zuwa gare ni ya kyale din kai ya siya to ya fi soyuwa zuwa gare ni to alhamdulillah sai mutaki an gama a zakka sai zakkar fita kai to na'am abinda za a saka daki shi ne kamar abinda ya zo a cikin suratul kahf fa hal naj'alu laka harajan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda idan yanzu malamai suka ce idan masu mulki ko idan mai mulki sarki na musulmi ya ga cewa kafin ya yi da sai ya tura wa wannan abin Thank you.